ne tsoraro akan nisa kamar inda takwas da dubal garda da yasan mun zamani sunana Abdul Samad
Jamalin
wato shiyar dan sanda da kuma kamar na bashekara wanda aka kusa da isan bypass kuma yanzu aka komishin yan sandan jar Kano shi ne ya gabatar da jawabin sa cikin harshen Turanci kuma ya gabatar da jawabin nasa cikin harshen Hausa dan sada da tsoraro da jawabin komishin yan sanda.
The reason why I'm here today to visit this area for months is because I want to interact with you directly, like what you guys have already said. And the main issue is community policy. Community policy. I want to encourage everybody to key in into our community policy program, which I've already seen already. I've already seen it physically.
I am very, very supportive, and I know that people are very, very supportive.
Kuma sai aiki da abubuwan da muke so. Amma tunda yayi na ce tabbatar dan taba turancin kadan sai in saurara in dora akan haka sai mu ci gaba da kana. A takaice abinda ya kawo mu shine da ina godiya domin duka ina samun bayanai akan yadda al'umma suke kokari suna yunkurawa su taimakawa jami'an sanda domin samun gamuwar tsaro akan akan. Ina da labari kuma na gani da kaina. Akwai wakilai daban-daban ba kamar al'umma na ƙasa da aka ce wanda suke taimakawa hakimai da dagatai wanda dama can mun san cewa su ne ake amfani da su tun kafin yan sanda. Saboda haka muna yi muku godiya kuma muna so mu ƙara muku ƙarfin gwiwar cewa a ci gaba a haka. Akwai bayanai da yawa da suka gabata wanda na sa shi mataimaki na a yi rubuta a dangane da matsaloli. To amma ba matsala ba ce kare za a duba. Alfahari ne za a yi da yunkuri da mutane suke kusan suna haɗa kai da mu ana aikin nan muna jin daɗi kuma muna fata za a ci gaba a haka. Kowa yana da abin da zai iya gudunmawa da shi ba dole wani bai da halin da zai iya taimakawa da kuɗi ko da wani amma idan ya bamu bayani na sirri ai ya taimakawa jama'a. Bayani na sirri ga 'yan sanda yana taimakawa su bidiyo naku da muke gani shi area commander ku samu nasarori saboda haka a ci gaba a haka. Kuma shawarar da zan bada shi ne in aka ce bayani na sirri mutum baya so a san waye shi muna da wayar nan ta zamani to saboda haka abinda kawai za a yi kamar yadda muke faɗa sauran wurare shi ne su dibiyo-dibiyo da suke nan su tabbatar a police station nasu akwai waya akwai layin waya ba na wani na daga cikinsu ba a na wannan police station din wanda za a iya kira idan akwai matsala. Da babu yadda za a ce police station babu masu aiki wannan ma'aikatan da suke nan su za su ɗauki wannan waya su rayu wannan ƙorafi sannan a yi abin da ya kamata. Magana ta biyu shi ne a motoci ko da ke an ce ba motocin aiki a rubuta wannan lambar wayoyi a cikin motoci na patrol saboda duk inda suka bi mutane za su iya gani ba lallai ba ne wani ya zo taro na PCRC ko taro na al'umma ya san wannan lambobi din. Amma idan motoci suna giftawa a cikin al'umma za su iya gani idan wani abu ya faru za su kira. To wannan ina gani zai taimaka wajen ba da wannan bayanai na sirri ba tare da an san kowa ya zai kira kawai ya faɗa wuri kaza 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 ga shi abinda ke ci. Insha Allah na san za a yi wani abu. Sannan kuma su al'umma na ƙasa iyayenmu a unguwanni da shugabannin al'umma wanda dama suna taimakawa su ana iya samun su a matsayin su na shugabanni a ba su wannan bayanin su in sha Allah na san za su iya samun har area commander din masu gaya masa kafin a zo ga office namu. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske su za ka dole a kiyaye da wannan. Bayan wannan akwai matsala ta mutane wanda suke yanka wa kansu kunci idan abu ya faru maimakon a gaya jama'an tsaro maimakon a yunkura a tabbatar cewa waɗannan mutane an kama su an kai su ga hukuma an hukunta su sai mutane su yake hukunci da kansu. Ina ganin kaman jiya ma wani abu ya faru kamar haka. Ina dibiyo na Forever Bar akwai abin da ya faru irin wannan a wannan yanki mutane an aikata laifi ba a jira ba kuma sun zo sun yi kura sun tafi da laifi suka yi ya shafi hukunci to wannan gaskiya ba za a yi da wannan ba kuma idan aka ce za a tafi haka to komai zai lalace a ce kowa aka yi musu laifi kawai yake a kan shi hukunci bayan ga matakai na tsaro na hukumomi daban-daban wanda ya kamata a kula da wannan dama na ce zan kawo wannan magana don a jaddadawa jama'a wallahi ga annabi a kiyaye kuma a ci gaba da fahimtar da mutane kan wannan saboda su ji biyo dama dalilin da yasa suke nan wuri kenan ko menene a yi kura a gaya musu kuma kamar da na ce idan aka yi amfani da waya ta gamsar sannan kullum muna da damu su da area commander da dijiyar sun cewa idan ba aka yi ma korafi ka ɗaukar mataki kuma muka sani to mu ma akwai fushin za mu yi saboda muna da ka'idoji na aiki kuma kowa ya sani saboda haka wannan da Allah sai a kiyaye da wannan sannan an yi maganar police station a outpost dan karamin police station na duba wannan area commander ne zai duba area commander ta ji korafin da suke yi na wani yankin nan da suke magana yau ka ya kamata ka duba sai ka gaya mana sannan kuma na yi tsammanin shi area commander kai za a gaya mana maganar cewa mutane sun daɗe ana ka ji abin da suka ce wannan daɗewa ɗin tana haddasa abubuwa wanda ba daidai ba su yaran 'yan sanda suna bi wa 'yan baya ana ƙara shan ƙwaya da su da sauran su ba daidai ba ne ba to da ka ya kamata ka tsamo wannan mutane wanda suka kai ne area commander ka ne ka tsamo wannan mutane ya gaya mana in ba ka ba za mu sani ba sannan ka ne mi kana neman canji a hukumance ka ga babu wani babu na ba ka rubuto mana in Allah ya za mu kokari mu ga mun gyara musu zama wanda ya kamata a gyara zama insha Allah saboda ai babban hadari ne a ce saboda dadewa da 'yan sanda suka yi kuma suna janyo wani abu daban wanda ba shi kenan ba wannan ba daidai bane ba a kodai ki fanci wani korafi game da su bibiyo ya ake tago yan biyar yawa yan biyar ba yawwa ban ji wani korafi wani wanda ya dama dai da lin da yasa nan roke nan idan akwai korafi akan ayyukan da suke yi suke gudanarwa ko da shi area commander sai in ci da kaina ba wani ya zo ya kai ba amma ban ji ba saboda haka kamar yadda kuka ce a kara musu karfin gwiwa kuma za mu sadu su bayan mun gama wannan da kuma gari zan tattauna da su mu ji yadda ya kamata a gyara ayyuka din insha Allah so da ka fata na nan wurin dai jama'a a ci gaba da wannan kokari da ake yi a ci gaba da taimakawa domin Kano kamar yadda aka santa harkar kasuwanci ta ka aka sani a Kano tun tare tare to kasuwanci na ba zai yi ba tsaro ko wace irin harka kace in dai ba tsaro ba zai yi ba to kenan dole sai ka hada kai jama'an tsaro an samu wannan karan dan kai kasuwancin ka da kake so ko wani kuma al'umma daban-daban da aka suke zuwa saboda zaman lafiyar da ake samu ne a nan saboda in aka duba arewa gaba ɗaya yanzu nan ne kawai ake ganin dama-dama shi yasa kake ganin mutane ana tururuwa kullum ana zuwa kuma saboda an san Kano da harkar kasuwanci kowa yana zuwa neman abinci ne kowane kabila a Najeriya kamar mu da muka ɗan dare a kudu ɗin nan kamar wanda yake farkonci sai a wasu ma da zare suke zuwa a taro da su da muda gaskiya ne ni daga Enugu aka kawo ni nan Enugu kuma ba ɗaya take da Kano ba amma dai kamar yadda suka faɗa na ba na zauna a Kano na san mu ne Kano sai dai ɗan abin da ba a rasa ba to saboda haka in Allah ya yarda za mu haɗa kai kuma za mu tabbatar cewa mun dawo gida kamar yadda yake mun dawo gida za a yi aikin da ya kamata in Allah ya yarda amma tare da haɗin kanku to saboda haka Allah ya ci gaba da bada goyon baya kuma muna godiya da aka samu wannan dama ta halartar wannan taro ga zafi ga rana fara kowa na san ana ɗan jin rahunan saboda haka godiya muke Allah saka da alheri
to mai sauraro jawabin kwamishinan yan sandan jihar Kano kenan
salamu alaihi bihani kwamin daga mai girma kwamishinan yan sandan jihar Kano
wanda ya gabatar a Nigeria kwamin na Eastern Bypass da ke wato ofishin yan sandan
jihar Kano ga yake da wata rabulai shika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم